السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikakken yabo da godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikon sa da kaddarawarsa ya kaddare mu da ganin wannan yammaci na Asabar daren Lahadi 20 ga watan Shawwal hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 21 ga watan 5 miladiya shekara 2022 amma Allah ya ci ikon sa da kaddarawarsa ya kaddare mu da haduwa kuma haduwa na harko a wannan wuri ne albarka a wannan masallaci na Usman bin Fodi a wannan gari na Wara bayan tafiyan hutun azumi da muka yi wannan zama na yau take zama ta harko da muka saki haduwa a wannan wuri domin ci gaba da karatu tukar da muke yi a kowane lokaci wanda aka tada karatu tukar ne saboda azumi to gashi Allah madaukakin sarki ya kaddare mu da dawowa dawar ko muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karban mana ibadodin mu da muka yi a cikin wannan wata ta azumi sallolin mu azumin mu sadakokin mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karban mana su kuma ya sa su a cikin ma'aunin kyawawan ayyukan mu kurakuran da muka yi a cikin muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana addu'o'in mu Allah madaukakin sarki ya karban mana kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya nuna mana na baɗi lafiya ya ba mu ikon yin ibada a ciki kamar yadda aka sani a duk Asabar da Lahadi mukan haɗu a nan domin karatun wannan littafin na Ahkamul Jana'iz na Al-Allama Muhammad Nasiruddin Albani Allah madaukakin sarki ya masa rahma kuma Laraba da Juma'a mukan haɗu domin gabatar da ainihin tafsirin Al-Qur'ani mai girma to insha Allah kamar yadda aka saba daga yau kuma mun dawo da dan Allah kamar yadda muka saba karatu tukan mu haka kuma za mu ci gaba da shi insha Allah muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya ba mu ikon ikhlasi akan dukkan abin da za mu faɗa ya datar da mu da daidai ya ƙare mu daga aukawa cikin kurakurai kamin mu je hutun sallah ko kuma in ce hutun azumi muna cikin fasali ne na abin da ya shafi binne mamaci da abin da ya biyo bayansa mun tsaya ne a matsala ta 121 kamin mu je hutun azumi wanda wannan matsala ta 121 ta bayani ne akan halartin ziyartan kabarin mutumin da ya mutu ba akan musulunci ba. Ba musulmi bane, ba laifi bane ka ziyarci kabarinsa, illa za ka ziyarci kabarinsa ne kamar yadda muka faɗa, saboda tunatarwa da wa'azantuwa. Ba kamar yadda za ka ziyarci kabarin musulmi, za ka ziyarce shi ne saboda ka yi masa addu'a, kuma ya zamo maka wa'azi, ya zamo maka tunatarwa, ya tunatar da kai da mutuwa, ya ji sauransu ba. A'a, shi kabarin wanda ba musulmi ba, za ka ziyarce shi ne saboda me, ya zamo wa'azi gare ka, cewa fa watan wata rana kai ma yadda wannan aka binta, aka tona rami, aka sanya shi ciki, kai ma watan wata rana fa za a zo a tona rami ne kai ma a saka ciki. Kaga shi ma zai zamo maka wa'azi kenan, amma ba ana zuwa bane saboda ayi addu'a, saboda a rokan masa shafa'a wurin Allah madaukakin sarki. Wannan ba shi bane. Mun kawo hadisai daban-daban a karkashin wannan hadisai, akalla mun kawo hadisai guda biyar waɗanda suke tabbatar da haka. Mun kawo hadisi na farko, hadisi Abi Huraira, hadisi na biyu da muka kawo, mun kawo hadisin Buraida, sannan hadisi na uku muka kawo hadisin Buraida din, kuma ko kuma hadisin Buraida wanda muka sake kawowa, sannan hadisi na biyar da muka kawo shine muka kawo hadisin Abi Huraira kuma, wanda dukkan waɗannan abubuwan suna nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama, ya ba da izini ziyartan waɗannan makabarin wanda ba musulmi ba, domin itti'az, domin wa'azantuwa, domin ya zama wa'azi ga mutum ba don ya yi addu'a ba. To a yau insha Allah za mu tashi ne a matsala ta 122. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu, ya datar da mu da ainihin daidai, kuma muna addu'a ga waɗanda kusan muna tare da su a duk lokacin da za a yi karatu, amma kuma kamin wannan lokacin Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsu. Muna roƙon Allah, Allah madaukakin sarki ya ji kansu, wanda zan iya tuna shi ne da cizon can unguwan can wanda ake ce Muhammadun Kware, tare da shi ake addu'a na, amma Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kansa, ya yi masa kurakuransa, ya sa aljanna ne makomansa da shi da dukkan sauran ɗan uwa musulmai da suka riga mu gidan gaskiya. Kamar yadda muka faɗa, yau za mu tashi ne a matsala ta 122. Wannan matsala ta 122 za ta yi bayani ne akan ainihin karatu da ake yi a wurin kabari bayan an binne mamaci. Me ya matsayinsa, me ya hukuncinsa a shari'ance, wanda shi ne za mu ci gaba da bayani a kansa insha Allah, da fatan Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Malam yake cewa wa amma qira'atul qur'ana 'inda ziyaratiha, amma karatun qur'ani lokacin da mutum ya ziyarci kabari ko ya ziyarci makabarta, ya karanta wani karatun alqur'ani ko surati Yasin ko kul huwallahu ko menene, ya zama sadaukarwa ga waɗannan mamacin, to su ne za mu yi magana a kansu. Malam yake cewa fa mimma la asli lahu fi sunna, wannan yana daga cikin abin da bai da asali a cikin sunna. Ka je makabarta ka karanta kul huwallahu kawa kaza, ko ka bude alqur'ani ka karanta, ko ka karanta surati Yasin da niyan sadakar da wannan ladan zuwa ga waɗannan mamacin da suke kwance a wannan makabartan, malam yake cewa wannan yana daga cikin abin da yake baya da asali a cikin sunna. Babu sunnar da ta zo da shi, babu wani hadisi da ya zo da shi ya tabbatar, ingantaccen hadisi da ya tabbatar da haka. Malam yake cewa balil ahadith al-mazkura fil mas'alati as-sabiqa tash'uru bi 'adam al-mashru'iyyatiha, bal ma ahadithai da muka ambata a baya na idan mutum ya ziyarci makabarta me zai yi, yaya zai yi, me zai faɗa, me zai ce, dukkan waɗannan suna tabbatar da cewa ashe ba a shar'anta karatun alqur'ani a lokacin da aka zo makabarta ba, ba a shar'anta ba, don da an shar'anta to da hakan ba zai, da an ambace shi, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi, musamman ma a lokacin da Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan naje makabarta me zan ce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mata cewa ga abin da zaki ce, ya koya mata addu'ar da za ta yi. To kaga da a ce ya halatta an shar'anta a lokacin da aka zo makabarta a karanta wata aya ta Alkur'ani ko waɗansu ayoyi ko waɗansu surori na Alkur'ani. To da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata bayani akan haka, kamar yadda malaman usul fiqh yake cewa baya halatta jinkirtar da bayani a lokacin da ya kamata a yi, balle a ce kwata kwata a ce ba za a yi shi ba, jinkirtawan ma bai halatta ba, to balle a ce kwata kwata a ce ba za a yi ba gaba daya. To kaga da abu ne wanda shari'a ta shar'anta, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa Aisha, idan kin je makabarta ga abin da zaki faɗa, kuma ki karanta aya kaza ko ki karanta sururi kaza, sura kaza, kafa kaza, da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa bayani akan haka baki daya. To amma rashin samun haka, rashin yin haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, wannan yana nuna ba sharanta haka ba. Malam yake cewa iz law kanat mashru'a, da yin haka karanta ayoyi ko kuma wasu suri a lokacin da mutum ya je makabarta tsiyarta, da hakan an shar'anta, la fa'alaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da warko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka, wa 'allamaha ashabahu, da kuma ya koyar da sahabbansa cewa su yi haka. To rashin koyar da su haka, rashin yin haka da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba, wannan yana tabbatar da cewa ba a shar'anta ba. Malam yake cewa la siyama wa qad sa'alatu Aisha radiyallahu anha, musamman ma Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya tabbata a gare ta dangane da haka. Ta tambaye shi cewa me za ta ce a lokacin da take ziyartar makabarta. To kaga musamman ma haka yace wa hiya min ahabban nas ilayhi, kuma Aisha tana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito, bal ma tana sahun gaba. An tambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabban nas ilayhi, wane ne ka fito daga cikin mutane, sai yake cewa Aisha, sai yake cewa Aisha. Aka ce a mutanen wajiha wanda ainihin ba iyalan gidanka ba, wane ne? Sai ce babanta. To kaga muhalli shahid, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tana daga cikin waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so. Kaga abu ne ko a hankalce ana sa ran duk mutumin da yake ka yadda da shi kana son sa, to ana sa ran duk abinda ya ka gaya masa lokacin da ya tambaye ka akan wani abu, wannan abin hakikani yadda abin yake kenan, don ba za ka boye masa komai ba. To Aisha ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa me zan faɗa a lokacin da naje ziyartar makabarta? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuli, sai karanta wannan ainihin addu'a cewa ga abin da zaki faɗa. Kaga wannan yana nuna cewa lalle da an shar'anta wannan karatu Alkur'ani a makabartan, da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata, yace kuma bayan wannan addu'a sai ki karanta kul huwallahu kafa kaza, ko ki karanta yasin, ko ki karanta kaza, ko ki karanta kaza. To amma kasancewan ba a shar'anta ba, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai umurce ta da yin haka ba. Yace amma taqulu idza zarat qubur, kuma Aisha ta tambaye shi cewa mai za ta faɗa a lokacin da ta ziyarci makabarta? Fa'allamaha assalam wa du'a, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai koyar da ita assalam, ainihin sallama, da kuma ainihin addu'a, da addu'a assalamu alaikum darul qaumul mu'minina wal muslimin wa inna insha Allahu bikum lahikun, Allahumma ghfir kaza kaza, har zuwa karshe yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita, yace ga yadda za ta yi nan. To kaga wannan yake nuna cewa abinda aka shar'anta kenan, da wani abinda aka shar'anta banda wannan, to da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita. Walam yu'allimha an taqra'a fatihata aw ghayraha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da ita cewa ta karanta suratul fatiha idan ta je makabarta ba, ko wani jaminal qur'ani na daga ainihin ayoyin qur'ani ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce mata haka ba. Balaw annal qira'ata kanat mashru'a, manzon Allah malam yake cewa da karatu a wurin kabari, idan aka je ziyartar kabari a zo a karanta qur'ani, a karanta kul huwallahu kaza, a karanta menene kaza, da haka an shar'anta, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita. Lamma katama zalika anha, malam yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai koyi haka gare ta ba. Kaifa, me yasa aka ce haka? Manzon Allah ba zai koyi mata abin da ya kamata ta yi ba idan ta ji maka barta. Yake cewa wa ta'khirul bayan an waqti al-haja la yaju. Wannan ka'ida ce ta usuliya. Da malaman usulul fiqh suka tabbatar da cewa ta'khirul bayan an waqti al-haja la yaju. Jinkirta bayani a lokacin da ake bukatar bayani bai halitta ba. Kaga koda Aisha bata tambaye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da bukatan su san me ya kamata a yi idan aka je muka barta. Kaga manzon Allah zai gaya musu, mutum musamman ma Aisha ta tambaye shi. Aisha nan kuma ita ce ahabbun nasi ilai, ita ke mafi soyuwar mutane gare ta, gare shi. Amma ta tambaye cewa idan ta je makabarta me za ta ce, me za a faɗa? Amma ya takaita mata ya ce abinda za ta yi sallama da kuma me da kuma addu'a. Ya koyar da ita sallaman, ya koyar da ita addu'an. To wannan yake nuna cewa da akwai wani abu banda wannan da sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ita, ya koyar da ita wannan. Kamar yadda muka dawo tahirul bayani an waqtil haja la yaji, jinkirta bayani a lokacin da ake bukatan bayani baya halitta. Kama takarrara fi ilmi al-usul, kama yadda ya tabbata a cikin ilmi al-usul al-fiqh. Bala yake cewa fa kaifa bil kitman, to idan ya kasance jinkirtawan ma bai halitta ba, ana da bukatan mutane na da bukatan su san kaza yanzu, a jinkirta a ce sai gobe, hakan ma kwata-kwata bai halitta ba. To ina ga boye shi gaba daya, a kifa dan shi gaba daya, kaga min babil aula akan zargi. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da ita komai ba bayan wannan sallama da kuma addu'a din. Walau annahu sallallahu alaihi wasallam allamaha shay'in min zalika la nuqila ilaina, malai yake cewa da ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da Aisha wani abu da za ta yi na karatun Alkur'ani a lokacin da ta je makabarta, banda wannan sallama da addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita, da ya koyar da ita wani abu banda wannan, malai yake cewa la nuqila ilaina, da an nakalto shi zuwa gare mu, da an ruwaito wannan abin cewa ruwaya ya tabbata ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya koyar da Aisha kaza idan ta je makabarta, idan ta je ziyartar a kabari. To amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da ita ba, to shi yasa ma babu wani abin da aka nakalto daga manzon Allah ko daga gare ta cewa manzon Allah ya koyar da ita cewa sai. Fa idza lam yunqal bi sanadi sabit dalla ala annahu lam yaqa, malai yake cewa idan ya kasance ba a nakalto shi ba daga manzon Allah da sanadi wanda yake tabbataccen sanadi, ingantaccen sanadi, sanadin da ya dace a kafa hujja da shi, sanadin da ya halitta a yi hujja da shi, to idan ya kasance babu, to dalla ala annahu lam yaqa, wannan yana nuna cewa hakan bai faru ba. Ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da ita komai ba sai wannan sallama da kuma wannan addu'a da kowa ya sani, wanda aka ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da Aisha wannan addu'a. Saboda haka rashin samun shi, rashin samun wani ruwaya wanda ya zo da shi, ya nuna babu shi kenan. Malai yace wa mimma yuqawi عدم المشروعية قوله صلى الله عليه وسلم yace yana daga cikin abin da yake tabbatar da cewa ba a shar'anta wani abu na karatun Alkur'ani lokacin da aka je makabarta, ko sura ko wata aya ko wani abu dai na Kur'ani a lokacin da aka je makabarta ba. Abin da ke tabbatar da haka, abin da ke sake tabbatar da haka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar ba, ba a shar'anta ba, shine qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda manzon Allah ya faɗa a cikin hadisin sa cewa la taj'alu buyutakum maqabira, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kada ku sanya gidajenku, kada ku sanya ɗakunan ku su zama makabarta. Menene yake nufi da haka? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa fa inna ash-shaytana yafirru min al-baiti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa shaytan na gujewa inda ake karanta suratul baqara, abinda zaka ji wasi manzon Allah yake cewa la taj'alu buyutakum maqabir, kada ku sanya dakunan ku ko gidajen ku zama makabarta. Me yasa wannan sai malamin ku ce yana nuna cewa manzon Allah yana nuna cewa ya fito da ci karara cewa ashe a makabarta ba a karatun Qur'ani, ba a karatun Qur'ani a makabarta. Shi yasa yake cewa kada ku sanya dakunan ku haka, sai kawo talili cewa saboda shedan na gujewa wurin da ake karanta suratul Baqara. Ashe ya nuna cewa kenan a makabarta ba a karanta suratul Baqara, ba a karanta wani abu na ayan Al-Qur'ani. Shi yasa yake cewa kada ku mai da gidajen ku kamar makabarta, ma'ana ku bar gidajen ku ba a karatu a ciki, ma'ana a wani waya ba a sallah a ciki. Duna rawa da sallar da karatun duk abu ɗaya ne, saboda sallar da zaka yi maksudi shine karatun Qur'ani. To manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada ku yi haka, kada ku mai da gidajen ku su zama ainihin makabarta, saboda gidin da ake karatun suratul Baqara shedan na guje mu wannan wurin. Bale yake cewa wannan yana daga cikin abin da yake nuna tabbas cewa ba a karatu a makabarta. Don illan abin da ya bambanta makabarta da kuma gidaje shine makabarta ba a karatun Al-Qur'ani, saboda kada ku mai da gidajen ku haka nan kuma ba a karatun Al-Qur'ani a gidajen ku. Ku yawaita karatun Al-Qur'ani a gidajen ku, ku yawaita salloli a cikin gidajen ku, saboda kada ku mai da gidajen ku tamkar makabarta inda ba a karatun Qur'ani. Malam yake cewa wannan yana daga cikin abin da yake tabbatar da cewa lalle ba a karatun Qur'ani a makabarta. Akhrajahu Muslim, Imam Muslim ya fito da wannan hadisi a littafin Juz'i na Bishahi na 188. Imam Tirmidhi ya fito da shi Juz'i na 4 Shahi na 42. Wasahu Ahmad, wasahu kuma ya inganta shi, ma'ana shi Imam Tirmidhi wa Ahmad. Haka Imam Ahmad ya fito da wannan hadisi a littafin Juz'i na Bishahi na 284 da kuma Shahi na 337. Haka kuma ya fito da shi a Shahi na 378 da kuma ainihin Shahi na 388 min hadisi Abi Huraira. Dukkan waɗannan ruwayoyin gaba ɗaya ya zo ne daga hadisin Abi Huraira, wannan yana tabbatar da haka. Malaka cewa wala hu shahidu min hadisin Salsal bin Dalhamas, yana da abin da ke karfafa shi kuma yana da shahid, ma'ana wannan hadisin yana da shahid a hadisin wannan Salsal bin Dalhamas ya zo da shi, yana karfafa wannan hadisi na Abi Huraira. Rawahu al-Baihaqi fi Shab, Imam Baihaqi ya rawaito wannan hadisin a cikin littafin sa Shab, kama fil Jami' as-Saghir, kamar ma yadda yazo a cikin littafin sa Jami' as-Saghir, duk ya tabbatar da haka. Faqad ashara sallallahu alaihi wa sallam ila anna al-qubura laysat mawdi'an liqira'ati shar'an, yake cewa wannan yana nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ishara ne, yana ainihin nuni ne cewa anna al-qubura, cewa makabarta, wuraren da aka binne matattu, laysat mawdi'an liqira'a, ba wuri ne na karatu ba, shar'an a shar'ance, ma'ana shari'a bata shar'antar da karatu a wannan wurin ba. Falizalika, saboda haka, hadda ala qira'atil qur'ani fil buyut, sai manzon Allah ya zaburar da mutane, ya kwadaitar da mutane akan su yi ta kokari suna karatun Al-Qur'ani a cikin gidajen su, a cikin dakunan su. Naha an ja'alaha al-maqabir, sai manzon Allah ya yi hani kada a sanya gidajen nan su zama kamar makabarta. Allati la yuqra'u fiha, makabarta inda ba a karatu a ciki, ba a karatun Qur'ani a ciki. Kama ashara fil hadith al-akhar, kama yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ishara a wani hadisi ila annaha laysat mawdi'an lis-salati aidan, kama yadda yazo a wani cewa la taj'alu buyutakum qubura, kada ku sanya gidajen ku su zama makabarta, ku yi ta sallah a ciki, kada ku mai da gidajen ku makabarta inda ba a sallah, kama yadda yazo a wata ruwaya. Wa huwa qawluhu sallu fi buyutikum wa la tattakhidhuha quburan, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku yi sallah a gidajen ku, kada ku mai da gidajen su zama makabarta, kada ku riki gidajen su zama makabarta. To kaga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana karatu a makabarta kamar yadda ya hana yin sallah a makabarta, amma sai aka ta haka yake cewa amma a gidajen ku ci gaba da sallah, ku ci gaba da karatun Al-Qur'ani. bayani a cikin gidajen ku kada ku mai da gidajen kamar makabarta malam yace akrajahu muslim imam muslim ya fito da wannan hadisi juz'i na bishahi na 187 wa ghairihi min an ibn umar akwai wani sa'at wanda aka samu ta hanya ibn umar wa huwa inda al-bukhari bi nahwihi yazo a wurin buhari kwatankwacin haka wa turjima lahu bi qawlihi ha ay tarjaman babin da cewa babu karahiyati sala fil maqabir yazo a cikin buhari haka cewa babin dake bayani akan karhancin yin salla a makabarta fa ashara bihi ila anna al-hadith ibn umar cewa hadisin ibn umar yufidu karaha yana nuna ainihin karhancin yin salla a makabarta yana nuna makaruhi ne yin salla as-salati fil maqabir yin salla a makabarta fa kazalika hadithu abi huraira alaki cewa haka kuma hadisin da yazo na abi huraira yufidu karahatil qira'atil qur'ani fil maqabir dukkan wannan yana nuna karhancin karatun alqur'ani a makabarta amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaita cewa ayi karatun a gida kada a maida ainihin gida ya zamo makabarta ta hanyar rashin karatu kada a maida gida ya zamo makabarta ta hanyar rashin sallah a gidan saboda da sallah da karatun alqur'ani wa'annan abubuwan gaba ɗaya ba a yin su a makabarta saboda haka manzon Allah ya kwadaitar a akasa haka a yi su a gidaje saboda haka wala fark babu ainihin bambanci malaci walizalika kana mazhabul jumhur salaf saboda haka sai kasance mazhabi na ainihin jumhur salaf ka abi hanifa wa malik wa ghairiha kama abu halifa da kuma malik da wasu su mazhabin su abinda suka tayi karahatul qira'atul inda al-qubur makaruhi ne sunki mutum yazo ya zauna wurin makabarta ko wurin kabari yazo yana karatu a wurin karatun qur'ani wa huwa qaulul imamu ahmad wannan shine magana imamu ahmad wa qala abu dawud fi masailihi haka abu dawud ya faɗa a cikin masail dinsa a shahi na 158 kaga abinda ya faɗa ke to bayan malam ya kawo wannan sai kawo ainihin karin bayani ko fashin baki dangane da wa'annan abubuwan guda biyu na harko shine ainihin cewa hadisin abi huraira yana nuna karahancin karatu a makabarta wanda ke babu bambanci abu na biyu kuma cewa da aka yi mazhabin jamhur salaf mafi yawa daga cikin magabata sun sayi ne kamar su abu hanifa kamar su malik akan cewa ba a karatu a makabarta to shine malam ya ƙara bayani nan a nan ba na ɗaya yake cewa wa qad istadalla jama'atu min al-ulama bil hadisi ala mastadalla bihi al-buhari yake cewa an samu jama'a daban da yawa daga cikin malamai wanda sun kafa hujja da wannan hadisin abi huraira kamar yadda imamu buhari ya kafa yayi istidlali da shi amma kawo cewa imamu buhari yayi babi na musamman a cikin littafin sa babin shine babul karahiyati salati fil maqabir sai isharar ga hadisin ibnu umar wanda yake nuni akan haka wanda yake nuna karhancin yin ainihin haka ba sai ka wuce cewa fa zalika hadisi abi huraira ko sai sake cewa kuma hadisin abi huraira yana nuna karhancin haka to su an samu jama'a da yawa daga cikin ainihin malamai su ma sun tafi akan haka sun kawo hujja da wa'annan hadisan ma'ana hadisin abi huraira da kuma hadisin ibnu umar akan cewa makaruhi ne yin sallah ko karatun alqur'ani a makabarta malaki wa ayyadahu al-hafiz fi sharhihi hafiz ibn hajar as-qalani ya karfafa wannan magana a cikin sharhin sa cikin sharhin da yake wannan hadisi wa kad zakartu kalamahu malaki cewa na ambaci maganar shi ibn hajar fil mas'alat al-atiya a mas'ala da zamu zo mu karanta nan gaba malaki cewa ya kawo wannan maganar shi ibn hajar din akan haka wanda a matsala ta 128 nan gaba zamu zo mu ci masa sakin layi kuma na 7 ya kawo shi akan haka saboda haka yayi bayani ainihin akan haka sai malam yake cewa nan ba na biyu kuma na ga nan da sauran lokaci mu akwai ko na'am sai malam yake cewa kuma nan ba nabi suke cewa zakarahu anhu shaykhul islam ibn taymiya fil iqtida'i siratul mustaqim wa mukhalafatil ashabil jahim yake cewa haka shi ma shaykhul islam ibn taymiya yayi wannan bayani a cikin littafin sa wanda ake cewa iqtida'u siratul mustaqim wa mukhalafatil ashabil jahim ya kawo bayani haka shi ma ya ambaci wannan bayani akan haka idan ka dubi littafin shahi na 182 وقال سيكيتيوا ما أنها شيخ الإسلام ابن تيمية يتفرأتيوا ولا يحافظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة الكلام يتيوا باب وانا أبن لأك سامو دقا إمام الشافعي دنغني دوان وقا مغانا وقا مسألة بأسا موتا مغانا أولين سبا يتيوا ذلك لأن ذلك كان عنده بدعة ميتا بأسا موتا مغانا شينا غنم مغا بعدها بابا تنكر حنتي بني ace karatu a wurin kabari shi ba ma maganar karahanci bane a'a magana shi a wurin sa gaba ɗaya ma wannan bid'a ce shi a wurin Imam Shafi'i gaba ɗaya wannan karatu ma bid'a ce shi sa ba bai da ma magana akan sa bai tattauna ba akan sa wa qala malik Imam Malik yake faɗa cewa ma alimtu ahadan yaf'al zalika ni dai kan ban taba sanin wani wanda yake yin haka ba ba na daga cikin magabata haka Imam Malik yake shi bai taba sanin ma wani wanda zai je wurin wurin makabarta ya je yana karatun Alkur'ani ya je yana kaza ba yace wa bai taba sanin wani haka ba ya fa'alu zalika wanda yake haka aikata haka ba fa ulima sai aka sani cewa annas sahaba wa tabi'ina ma kanu yaf'alunahu wannan sai nuna cewa ashe da sahabbai da sauran tabi'ai da suka biyo sahabbai ba su aikata haka dan da Imam Malik ya cewa shi bai san wani ma wanda yake aikata haka ba kaga da a ce sahabbai suna aikata haka tabi'ai suna aikata haka da Imam Malik ya nakalto wani abu daga haka da ya tabbatar da cewa eh suna yin haka yake cewa shi ma bai san kowa na yin haka ba daga wannan ishara ne wanda Imam Malik yayi yake nuna cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su aikata haka tabi'ai ma ba su aikata haka wa qala fi ikhtiyar al-ilmiya ya fada a wani tayi wanda ake cewa ikhtiyar al-ilmiya shafi na dari a shafi na 53 yake cewa wal qira'atu alal mayyit ba'da mautih bid'a yace a zo a zauna ana karatun alqur'ani ga ainihin wani mamaci bayan mutuwar sa yake cewa wannan bid'a ce bi khilafil qira'ati alal muqtadar yace sai dai sabanin karatu ga wanda ke batun mutuwa a zo a karanta masa wani abu fa innaha tustahabbu yasi sai yake cewa sai Imam Malik yake cewa shi wannan mustahabbi ne karanta masa ainihin yasi to bayan ya faɗi wa magana to sai shi ma malamin da Nasruddin Albani yake cewa kultu amma sai nace lakin hadithul qira'ati yasin da'ifun kama taqaddama yake cewa hatta hadisin da yake magana akan karatun suratul yasin a lokacin da mutum ke batun mutuwa a daidai wurin sa yake hadisi ne wanda yake da'ifi wanda bayanin sa ya gabata a tun harko ma a shahi na 11 an kawo shi kuma an tabbatar da cewa bai inganta ba hadisi hatta na karanta suratul yasin din a lokacin da mutum ke batun rasuwa malam ce wal istihbab li hukm shar'i shi kuma a ce abu mustahabbi ne hukunci ne na shari'a wala yathbutu bil hadith ad-da'if ba zai tabbata ba da hadisi wanda yake da ifi duk hadisin da yake da ifi ne ba zai tabbatar da shi ba saboda mafi karancin umurni a ka'ida ta shari'a shine a ce mustahabbi ne to kuma ba zai tabbata ba ba za ka ce mai kaza mustahabbi bane sai in an samu ingantaccen hadisi shi zai tabbatar da haka amma hadisi da ifi ba zai tabbatar da haka ba ba zai bada hukunci kaza mustahabbi bane kama huwa ma'lumi min kalami ibn taymiya nafsa kama yadda hatta shi ibn taymiya karan kansa ya faɗi haka ibadil musannafatihi wa ghairiha ya sace daga cikin ainihin musannafati wala alla za ga ina ganin an samu kuskuren bugu a wurin nan maimakon ya ce musannatuhu musannafatuhu ne daga cikin ainihin littattafansa da ya wallafa wa gairi hada makamancinsu duka ya tabbatar da haka shi karan kansa Ibn Taymiya cewa ba za a kawo hujja da hadisi da aifi a matsayin cewa kaza mustahabbi ne ba kamin a ce ma kaza mustahabbi ne dole sai an samu ingantaccen hadisi da ya tabbatar da haka malam yake cewa wa amma ma jaa fi kitabir ruh amma maganar da yazo a cikin wani littafin da ake cewa kitabur ruh na Ibn Qayyim al-Jawziyya al-Madini Ibn Taymiya a shahi na 13 sayake cewa qala al-hallal yake cewa hallal yake cewa wa akhbarani hasan bin ahmad al-warraq hasan bin ahmad al-warraq ya bani bayani yake cewa sana ali ibn musa al-haddad ali ibn bin musa ya fada cewa yace wa kana sadukan kuma ya kasance saduk ma'ana ainihin ana karbar hadisin sa ana hujja da hadisin sa qala sayake cewa kuntu ma al-ahmad bin hanbal shi ainihin ibn musa al-haddad yake cewa na kasance tare da ainihin ahmad bin hanbal wa muhammad bin kudama al-jauhari da muhammad bin kudama al-jauhari fi janazatin a wata janaza da muka ji yace falamma dufina al-mayyit la dufina al-mayyit lokacin da aka binne wannan mamaci jalasa rajul darir sai ga wani mutum mai rauni haka yaqra'u inda al-qabri ya zauna yana karatun qur'ani a wannan wurin kabarin fa qala lahu ahmad sai imamu ahmad yake cewa ya haza ya kai wannan inna qira'ata inda al-qabri bid'a karatu a wurin kabari bid'a ne yace falamma harajtu min al-maqabir a lokacin falamma harajna kenan a lokacin da muka fita daga cikin wannan ainihin makabarta din ma'ana kamar yadda shi ainihin abi Musa al-Haddad ibn Musa al-Haddad yake fada lokacin da muka fita daga wannan makabartan qala Muhammad bin Kudama li Ahmad Muhammad dan Kudama sai ga mu ainihin Ahmad bin Hanbal yake cewa ya Aba Abdullah ya baba Abdullah ma taqulu fi mubashir al-Halabi menene maganar da zaka faɗa akan Mubashir al-Halabi ma'ana wannan mutumin me zaka faɗa dan gani shi me matsayin sa me matsayin hadisin sa qala sika sai Ahmad bin Hanbal sai yake cewa amintaccen mutum ne sika ne qala sai shi wancan Muhammad bin Kudama sai yake cewa to in ko sika ne qala sai yake cewa katabtu an mushay'an akwai wani abin da na rubuto daga gare shi ma'ana ka rubuta wani abu daga gare shi qala na'am sai yake cewa eh na rubuta wani abu daga gare shi qala sai yake cewa fa akhbirni mubashir mubashir ya bani labari an abdurrahman bin ala bin jalaj daga abdurrahman bin ala bin jalaj yake cewa al aslu al hallaj maimakon ainihin jalaj asalin sa shine hallaj asalin maksuna shine hallaj ba jalaj ba yace wa huwa qata wannan jalaj ainihin kuskure ne amma asalin sunan shine hallaj ba jalaj ba yace an abihi daga babansa annahu ausa idza dufina yake cewa yayi wasiya cewa idan aka binne mamaci an yukra inda ra'sihi bi fatihatil bakra wa khatimatiha cewa a karanta a daidai a karanta ma wannan mamacin harkun suratul bakara da kuma karshen suratul bakara wa qala sai yake cewa sami'tu ibn umar yusi bi zalika sai yake cewa ya ji ibn umar yana wasiya da haka fa qala lahu ahmad sai ahmad yake cewa farji wa qala li rajul yaqra yake cewa ka koma ka ce ma wannan mutum ya ci gaba da karatun sa kaga abin da ya kawo kenan shi shi ibn musa al-haddad sai kawo wannan magana amma malam Nasiruddin Albani sai bai sallama ma wannan magadan ba shi yasa yake cewa fal jawabu anhu min wuju akwai ansan da za a bada ta huskoki daban-daban dangane da wannan me yasa yake akwai ansan da za a bada kaga shi Ahmad bin Hanbal dakin harko da yaga wannan mutumin yana karatu a wurin kabari bayan an samu mace sai yace ma wannan mutumin ya bari yin haka bid'a ne to bayan sun fita daga makabartan sai shi wannan Muhammad bin Kudama sai yake ce ma ibni Ahmad bin Hanbal me zaka ce dangane da Mubashir al-Halabi me matsayin sa a wurinka ya tambaye shi haka ne sai Ahmad bin Hanbal sai yake cewa sika ai amintacce ne ma'ana ana karban hadisin sa to sai shi Muhammad bin Kudama sai yake cewa to tunda ana karban hadisin sa ka rubuta sai Ahmad ya tambaye shi cewa ka rubuta wani abu dangane da shi ne sai yake cewa eh na rubuta wani abu dangane da shi ma'ana daga wurin sa daga shi wurin ainihin mai Mubashir al-Halabi na rubuto wani abu daga shi ma'ana na nakalto wani abu daga cikin sa daga wurin sa ko na ruwaito wani abu daga wurin sa me ya ruwaito sai yake cewa Mubashir ya bani labari daga Abdurrahman bin Ala bin Halaj daga babansa ke cewa yayi masa wasiya cewa idan aka binne mamaci a karanta wani abu daga cikin ainihin ne farkon suratul bakara da kuma karshen suratul bakara kuma shi wannan Mubashir Al-Haladi sai yake cewa ya ji haka ne daga Ibn Umar yana wasiya da haka cewa Ibn Umar yana wasiya da haka tunan faqala lahu Umar Ahmad sai Ahmad yake ce masa to ka koma ka je ka ce mu wancan da ke karatun ya ci gaba da karatun sa ma'ana wannan yake nuna kamar Imam Ahmad ya dawo daga waccan fatawa na cewa karatu a wurin kabari bid'a ne to wannan magana to shine malam yake cewa ba za a sallama ba dole akwai amsoshin da za a bada dangane da hakan dangane da shin wannan ya tabbata cewa wannan magana ta tabbata daga Ibn Umar ko bata tabbata ba shin wannan maganan ya tabbata da cewa an yi haka da Ahmad bin Hanbali ko ba a yi haka da shi ba to shine malam yake cewa an san da za a bayar dangane da haka yakan zo ne ta hukuki lokaci yayi ko shi gina ma ai mun zo daidai gaba to yanzu idan Allah ya kai mu gobe lahiya insha Allah sai mu tashi daidai wannan gaba na an san da ainihin malam zai bayar dangane da tabbatuwar cewa wannan magana ta lafiya da kuma kare mu daga dukkan ainihin sharrin shedan baki daya a jiya muka so har muka sanarwa a musallaci cewa za mu kaddabar da ainihin za mu dawo karatu kuma kamar yadda muka sani cewa jiya karatun tafsiri muke yi to bayan sanarwa da aka yi na cewa jiya za mu dawo karatu kuma zamu koma ne zamu yi karatun tafsiri din ne a wata masallaci na Juma'a to bayan sanarwar ne abin da ya auku ya auku ya hana karatun ya yi jiya din ga abin da ke faruwa kamar yadda muka sani cewa asali karatun tafsiri mu da muke can masallacin muke a lokacin da aka zo gyaran masallacin ya sa karatun ya tsaya kuma da ya ci gaba da tsayawa haka nan wannan mu dawo nan mu ci gaba da karatun tafsiri din to bayan an kammala gyaran masallaci mun nemi cewa za mu koma can mu yi karatu to daga nan dai matsaloli dai suka faru a wannan lokacin dai gaba daya muka dai fita batun magana muka ce za mu ci gaba da karatu mu a nan masallacin da tafsirin da kuma sauran littattafan da muke karantawa to abin bai yi ma su ɗan unguwan daɗi ba na ganin kamin ma azumi sun bi tu hanyar da za a bi a koma karatu a wurin abin da mu daga gare mu ba su goyon baya ba saboda mun fahimci akwai matsaloli yasa ban ba da goyon bayan ba to haka kai dai lokacin da za a yi tafsirin Ramadan ya kasance mun dama mun shirya inda za mu yi tafsirin ba nan ba to aka